sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Afrilu wanda yake daidai da 28 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din nan Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada na baya-bayan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a ƙasar. Sannan kwamitin majalisar wakilan Amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar na ƙara dagewa wajen ganin jagoran ƴan Republican Kevin McCarthy ya gurfana don fuskantar tambayoyi.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa an yi jana'izar mutanen da gobara ta rutsa da su a wata haramtacciyar matatar mai a jihar Imon Najeriya. Za kuma a ji cewa masana kan harkar saka ido akan harkar zabe a Afirka suna tsokaci kan tsarin zabuka a Afirka. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasir Adamu Al-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum jama'a, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din nan Laraba wanda shine na baya-bayan nan a dauki ba dadin da ake yi a fagen tattalin arziki wanda kuma ke da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Russia ta buƙaci kasashe mambobin kungiyar haɗin kan Turai EU waɗanda da dama daga cikin su ke dogara ga Russia wajen samun kaso mafi yawa na man fetur da suke bukata da su rika biyan man fetur da gas da ake tura musu da takardar kuɗin Russia ta rubul. Yau Laraba kamfanin na Gazprom ya ce Poland da Bulgaria sun ke yin hakan, saboda haka za a dakatar da tura musu man fetur da iskar gas. To sai dai kasashen na Poland da Bulgaria sun ce wannan mataki da kamfanin na Gazprom ya dauka sabawa ne ma ka'idar kwangila. Wasu kasashe mambobin EU sun dau matakin rage dogaro da man Russia kuma dainawa kwata-kwata, matakin da ya hada da neman wurare na samun man din na daban da kuma inganta amfani da makamashi mai tsafta. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada na baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA a jihohin Upper Nile da kuma Unity na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar. Da yake magana yayin wani taro na kwamitin sa ido a birnin Juba jiya Talata, Asrar Danero Ahmad, shugaban kwamitin kula da yarjejeniyar tsagaita wutar, ya ce wani bangare mai alaka da Simon Gadwich da mayakan da ke biyayya ga mataimakin shugaban kasa Rick Machar sun ci gaba da fada a jihohin Upper Nile da Unity tun daga ranar 11 ga watan Fabrairun shekarar nan. Fada da makami tsakanin kungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya na barazana ga batun kwance damara na dindindin. An shiga zaman tsatsar a jihar Unity tun bayan da wasu ƴan kungiyar Kid Gang da matasa da masu dauke da makamai suka kai farmaki kan sansanin Mirmir a ranar 11 ga watan Fabrairu, waɗanda aka ce kwamishinan karamar hukumar Coach ne ya ingiza su. Abinda Ahmad ya gaya ma sashin Turanci na muryar Amurka da ke gabatar da shirye-shirye kan Sudan ta Kudu kenan. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar da ke Capitol Hill na dada dagewa wajen ganin jagoran ƴan Republican Kevin McCarthy ya gurfana don fuskantar tambayoyi bayan bullar wani sabon bayani da aka samu game da wasu maganganun da yayi a kebe kan mummunar zanga-zangar a cewar shugaban kwamitin a jiya Talata. Shugaban kwamitin Bernie Thompson ya ce kwamitin na tunanin yanke shawara a wannan satin game da batun sake tura sammaci ma makati wanda yaki gurfana gaban kwamitin busaradin kansa. Kwamitin na kuma duba yuwar gayyatar wani gungun ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican don a yi musu tambayoyi.
Anjima kadan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Hukumomi a jihar Imo sun gudanar da jana'izar mutanen da gobara ta tashi a wata matatar mai sannan ta rutsa da su. Ga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe dauke da rahoton.
An gudanar da jana'izar fiye da mutum 100 da suka mutu sakamakon wata fashewar da ta auku a wata haramtacciyar matatar mai dake dajin Abezi na jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata. A wani aikin da aka gudanar da kulawar hukumomi da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jami'an tsaro, an binne akalla gawarwaki 50 ne a kabarurruka uku a yammacin jiya Talata a harabar daji inda al'amarin ya faru bayan aka kasa bayyana su sabar lalacewarsu da kuma tsananin konuwa yayin da hukumomi suka mika sauran gawarwakin ga iyalansu. Mr. Ben Marcos wani shugaban matasan garin ne yake cewa abinda ya faru yayi muni sosai kuma har yanzu mun kadu da gaske bamu ji dadin cewa akwai haramtacciyar matatar mai a nan ba, amma a matsayin mu na al'ummar karamar hukumar Ohaji Ebema muna roƙon gwamnati da kuma kamfanoni masu harka a garin mu su samarwa matasan mu aiki saboda idan suna da abin yi ba za su zo nan suna abin da bai dace ba.
It's a very disastrous incident. I feel so much concerned. How human beings...
Kenan wani limamin cocin Katolika, Reverend Father Gerald Njoku ne yake cewa wannan wani al'amari ne mai tattare da bala'i. Na damu sosai da yadda aka yi asarar mutane a wani lamarin da bai kamata ya faru ba. Amma abin takaici shine abin ya riga ya faru. Muna roƙon Allah ya ji kansu ya kuma tsare waɗanda suka bari. Yanzu gwamnatin jihar Imo ta umarci jami'an tsaro su shiga dazuzzukan karamar hukumar Ohaji Ebema su zakulo miyagun masu haramtattun matatun mai tare da tsaftace wannan haramtacciyar matatar mai inda gobarar ta tashi da feshi, inji kwamishinan yaɗa labarai Chief Declan Emelumba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Yi hamɓarariyar shugabar Myanmar an sa su ci da laifin aikata ɗaya daga cikin tuhume-tuhumen almundahanar da sojojin da suka hamɓare gwamnatinta ta farar hula ke yi mata. Wani alkali a Naypyi Taw, babban birnin ƙasar, ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru 5 masu ci, 'yar shekaru 76 bayan sanar da matsayin kotun a wani zaman kotu a yau ɗin Laraba, a cewar wata majiya da ke kusa da kotun. An yi zaman sauraren shari'ar ne a asirce kuma an hana lauyoyinta magana da 'yan jarida. An zargi su ci da ansar cin hanci na dalar Amurka 600,000 da kuma kilogram na gwalagwalai wajen 11 daga wurin Fayin Chow, wani mamban jam'iyyarsu ta NLD kuma tsohon babban ministan Yangon mai wato birni mafi girma a Myanmar. Wasu 'yan sama jannati hudu na kan hanyarsu ta zuwa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subhana bayan ƙaddamar da bulaguran nasu da dare cikin wani tsari da ya burge 'yan kallo. Amurkawa Jill Lindgren, Robert Hines da Jessica Watkins da kuma yar kasar Italia Samantha Cristoforetti mai wakiltar cibiyar harkokin sama jannatin Turai sun cilla sama daga wurin harba kumbon Kennedy na cibiyar hukumar harkokin sama jannatin Amurka NASA dake Florida da safiyar yau din nan Laraba a cikin kumbon Space X Crew Dragon wanda ake wa lakabi da Freedom ko yanci ana sa ran mutanen hudu za su isa su kuma zauna a tashar sararin sama ta kasa da kasa din jim kadan bayan tsakar dare agogon GMT da safiyar gobe Alhamis wanda ya daidai da karfe 8:15 agogon Washington inda za su kasance na tsawon watanni 6 suna ta gudanar da binciken kimiyya an aiwatar da hukuncin kisa kan wani dan kasar Malaysia mai tabin hankali wanda ake tuhuma da safarin mugan kwayoyi a Singapore duk kuwa da roƙon a bar shi da rai da kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam da kuma wasu fitattun mutane suka yi
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Tsohon mai ba da shawara ga sakataren Majalisar Dinkin Duniya kan sha'anin yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers ya yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su lakanci hanyoyin da za a rika gudanar da zabe cikin lumana. Tun daga farkon sa zuwa karshe saboda a rika kaucewa tashe-tashen hankula dake biyo baya Ibn Chambers ya bayyana haka ne yayin bude wani taron duba sha'anin zabe na tsawon kwana biyu da aka fara a Accra babban birnin kasar Ghana ga Ridwan Abbas da karin bayani
rukuni na sa ido akan zabe jini tare da duk abin da ke kai yana kawo wa Imamat project ta takaice ta duba irin darasa da aka koya tare da kwarewa da wadanda aka azawa nauyin sa ido akan zabubukan Afirka suka samu tsohon wakilin majalisar dinkin duniya na musamman Afirka da yankin Sahel Dr. Muhammad Ibn Chambers ya ci kasar Afirka ta wuce a ce har yanzu sai ta tuntubi shugabanni akan hanyoyin canjin mulki ba tare da tashin hankali
It's not surprising that we continue to witness and experience violence that undermines the entire democracy.
Bai da mamaki cewa har yanzu muna gani tare da fuskantar tashin hankula dake dakile baki ɗaya demokradiyya da gimshikin mulki a lafiyar mu. Abinda ke jawo dawowar mulkin soji kamar yadda muka samu a Burkina Faso, Mali, Guinea da kuma kokarin juyin mulki a Guinea-Bissau da Niger. Ta tayi ne Niger ra'ayin jama'a game da abinda ke jawo juyin mulki ya gaga a Afirka ga abinda suke cewa.
Muhammad Mansur ba hakika abin da ke faruwa Afirka din nan ba kuma bane illa zalunci rashin adalci na shugabannin mu suna danne mutane da sun hawo mulki ba ransu karga mulki ba ransu kowa sai an ga dama suke shike kawo su yi suke sha'awun su sai sun ga cewa kamata a zo su dakatar da su su kawar da su su kafa nasu daga bayan su su ai zabi
ni ne Abdan Hadi Man Sharu
a ra'ayi da yake yawa demokradiyya shine da yake amma adalci saboda shugabannin nan kaga wani ya ce yana cikin mulki zai kara a juyin tattalin arzikin a juyin yadda za a yi ya sandi yadda zai shi ya tsaya ko ya yi a kai shi ya tabbatar da cewa shi ya hau ya cuci jama'a kuma sai an talutar da mutane
a haka ba ko yaya Irbad Ibrahim masani na abin da ke kai yana kawowa zai ce game da shawarwarin cibiyar
wanga mu'tamar ko taro da aka yi nan kwararro kan lamarin jefa kuri'a da kuma zancen zaman lafiya a karkaran yammacin Afirka da Afirka baki daya na ga mataki ne da yake kayatarwa domin yau idan an duba kasashen da aka samu matsala imma na juyin mulki hasatan za ka ga wani lamarin jefa kuri'a ne ya kamata kuma duba electoral commissioners wani irin process ne za bi kai a zabe su domin za ka ga da yake executive power na kasashen Afirka na da karfi shugaban kasa ke rattaba nukan sunan wanda za mai da shi mai duban zabe ta yau kuma kaman kwallon kafa ne da buga kai ka zabi referee da shi zai ci matchin ya ba ɗan adawa dole ka zabi wanda kai ka amince da shi kana da tumanina kan abin da kai kake so shi kuma me shi ke so na ga wannan dukan an duba an zabi mutanen da suke da integrity mutanen da kuma ba sa soro mutanen da kuma dan su yi su tsaya kan kafan su kan da dai ayya a cin maguri na ga wannan zai taimaka sosai
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga shirin mu na gaba Nasiru Gareka
domin bare wada harbi su da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu raro barkan mu da dawowa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mijoyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu sake duba lamarin tabarbarewar tsaro ne a makon jiya in ana biye da mu muna tare da ɗaya daga waɗanda aka san jirgin ƙasa ya rutsa da su a hanyar Abuja zuwa Kaduna wato Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan wanda ma duk waɗanda suke tare da shi Allah ya karbi abun sa tunan lamarin har yanzu kan jefa shi cikin firgicin gaske
kuma abin da yasa nake tunanin akwai informa ko kuma wakila akwai wasu irin su a cikin jirgin ni ba a tarago na bane amma ɗaya da muka hau tudun yana ba da labarin cewa da suka shigo tarago ya ji an rike wani ana ce mishi kai dan majalisa ne ko kai dan majalisa ne ko suna irin tambaya din nan to kaga wannan ya gwada cewa tayu akwai informa ko kuma an gaya musu ire-iren mutanen da suke cikin jirgin to kaga ito gaskiya na farko dai mu kyautata ayyukan mu kyautata niyyar mu fara karfafa zuciyar mu sannan na biyu kuma jami'an tsaro mu taya su da addu'a ne wanda yake waje ko da ni ma an ka taba ni sai in ga kaman ba a furi amma daga jiya na gane cewa waɗannan sojoji wallahi abin da suke ya wuce abin yayi yawa ne yasa haka kai da haka amma tsakani da Allah yanda suka yi deploying jiya har da manyan su suka shigo dajin nan wallahi tallahi ya nuna cewa suna aiki sai dai a tsaya su da addu'a kuma Allah ya ba su nasara
wato wai me yake cewa ne abun ne da yawa mutuwa wai ta shiga kasuwa wata kalma ce da dadi nake jin da ana faɗa
eh akwai daya shi ma yana cikin ambulance ne shi ba harbi bane amma an fita da shi ya bani labari cewa ya tafi first class ne ya je ga wani sai tsaya hira to dama nan ne first target din su aka zo
a yawa wadanda masu kudi suke zama
ya ce an fita da su amma sai ya samu ran shi ko sun dauke shi zai yi kokarin guduwa sai dai in harbin shi zai to da suka sashi a mota ina kirtsa sun yace gefen window ne sai da suka zo wani wuri kaman kwari ne shine sai yace ya dira to shine ya kare a hannu har motar ta tsaya ta za su fara harbi sai wani yace su wuce kawai su bar shi to shine ya gangara wani kwararo to sai da ya ji jami'an tsaro suna ihun cewa mutane su kwantar da hankali to shine ya to daidai lokacin da yake ba mu labari daidai lokacin kuma a inda ya fito gare shi aka ce ga matsalan da yake ciki mutumin ya kawo dani cewa gashi can bandit sun shiga sun kashe mutane kuma sun tafi da su
kaga tunda ma ya buya a wani waje yanzu inda tumiya gunne suka buya kaga za su iya ma sake ci gaba da kai hari kan jami'an tsaron makina
sosai kuwa jiya na bar shi a fotifo an ɗaga hannun suna kokari kuma muna zuwa fotifo kafin mu karaso su malaman aikin asibiti sun riga sun zama alert ba wani wanda aka bar shi wai cikin wai dan ya zo yanzu a jira nan da nan suka yi cikin emergency sun yi kokari
Allah shi haka Allah ya kiyaye na gaba
amin ya rabbil alamin
yanzu ka koma kana hanyar za ka koma Katsina kenan ko za ka dan huta Kaduna hankali ke
kwanta na Kaduna hankali na kwanta gaskiya saboda na rinka ido kawai ina kallon abin da yake faruwa ina kuma duba makota na waɗanda aka harbe su ina tuna yadda muka abin nan da su kafin mu tashi to amma ni kam alhamdulillah ba wani abu da zo dama buguwa ne da take da za a kai ma mutun a tsoron su ko ina da gabobi shi ne kun suka ban magani a asibiti na Shamu zo to alhamdulillah ina fatan waɗanda suka raka harkar su Allah ya tsare su waɗanda suke hannu Allah ya ba da ikon ku to da su kamar yanda na ga shugaban kasa ya ba da macin oda a bayanin shi da na gani ya gwada ma jami'an tsaro na shi duk a zan yi za su yi son wani bayani kawai a je a ceto waɗannan mutane kuma su ɗauki mataki kuma a gyara titin jirgin in dai Allah ya sa sun abin nan sai mai fatan nasara
jirgi dai kan wannan yana kama yayi damage zai wuya ma ya gyaru nake gani
to wadan wani abu ne sai su da ya shafa expert din in suka duba suka gani amma dai duk jirgin nan ya jirkice akan titin kuma ya kwanta wasu gefen kuma yana dab irin namu coaches din ke inda kwanta Allah ya kiyaye
mutane da yawa ciki har da yan majalisar wakilai sun koka kan wannan lamarin
arewa mun da ta mudu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
kamar a makon jiya Katalban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir akan hanyoyin gyara da ya dace a dauka
alal misali ai dukiyoyin nan su shi filin tashin jirgin sama da shi jirgin kasa da har in kana da labari har Dangote refinery matatan mai da yake Lagos har nan an kai mai hari in kana da labari saboda haka abubuwan da ake harin sunan ko ake yakan sunan abu ne da suke arziki ne na kasa baki daya na kowane dan Najeriya arzikin sa ne mallakan sa ne in ka saurari ministan transport yayi maganan kan cewa harin da aka yi kawai a jirgin kasan nan ya sa an yi asaran yafi naira biliyan uku to saboda haka abin zai daure maka kai a ce ya za a yi kuma dan Najeriya shi ya tashi kuma yana kona nasa arzikin yana halaka nasa arzikin to saboda haka mu ne kenan mu da kanmu muke cutan kanmu mu ne muke cutar da kasan mu mu muke halaka kanmu da kanmu so ba wani abu kuma zai wannan ba zai magana wannan abu ba sai idan mu da kanmu mun tashi mun yaki abu ba abu ne na gwamnati kadai ba ba abu ne na sarakuna su kadai ba ba abu ne na gwamnoni su kadai ba koko na shugaban kasa a'a waɗanda suke wannan abubuwan makwabtan mu ne ƴan uwan mu ne ƴan addinin mu ne ƴan anguwan mu ne ƴan garin mu ne duka akwai nasaba tsakani da su saboda haka mugun iri na cikin mu ya kamata a ware su daga cikinmu a fidda su a kuma hukunta su ɗan adam ne irin mu ɗan ƙasar mu ne mun san da su yanzu kaman garin nan da aka ce an yi wannan hari na jirgin ƙasar nan ai ana sane da zaman garin ana sane da mutanen da suke garin kuma ya kamata a ce waɗanda suka zo suka yi wannan harin ai ya kamata a ce mutanen garin sun san su waye sun san wanda suka aikata wannan abu ko ba haka ba
wato talba wannan al'amari farko-farkon sa yana maganan sulhuntawa da waɗanda suke kai harin nan tunda duk da bude wuta da ake yi gashi kuma yanzu ake har waɗannan barayin dajin sun zo sun tinkari jirgi gaba ɗaya ya nuna ƙarfin bindiga kawai ba zai wadatar wannan yakin ba
dama ƙarfin bindiga ba bai isa ya dakatar da wannan abu ba na ɗaya dai addu'a za a sa a gaba addu'a usulahul mu'min baya ga addu'a ai addini bai hana sulhu ba kuma a gwamnatance ma in ka duba a baya zaka ga akwai wanda suka yi irin wannan ta'addancin a kasan kudu ta Niger Delta din nan wanda kuma an yi sulhu da su an yi abin da ake kira amnesty saboda haka in akwai waɗanda suke da niyyar yin sulhu tsakani da Allah lalle ku ya kamata a saurare su ya kamata a samu zama da su a kawo ƙarshen wannan abun a samu maslaha wanda kuma suka ki suka bijire suka matsa sai sun yi ta yaki da sauransu suna barna to wannan lalle kuwa ya wajaba a yake su so saboda haka za a iya maganin abun ta hanya biyu ta hanyar sulhu da kuma shi bindiga idan sulhu ya samu ai sulhu inda sulhu ya gagara a ci gaba da ba ta kashi
wato talwa da zo ne ke fada mai yace hatta a cikin garin huntuwa duk da girman huntuwan nan wanda waje ne da ya zama ma wasu ma dama ma ba ma yan yankin ba ne suke zuwa su zauna saboda harkokin kasuwanci a wajen an ce waɗannan yan sa'ad da suna shigowa har cikin huntuwa su yi abin da suka ga dama su fita wannan ya nuna da biranen arewa da ƙauyuka yanzu kusan babu inda za a ce akwai tsaro
gaskiya wannan ya nuna haka kusan a arewacin nan yanzu ba inda za ka shiga ka numfasa ka huta ka ce kai hankalinka yana kwance wurare kalilan ne inda suka fi tashin hankali da rashin tsaro sun fi inda akwai kwanciyar hankali ko kuma akwai tsaro yawa
masu sauraro da wannan za mu dakatar da shirin arewa a yau makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka Ni Nasiru Adamaili kayar da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu.
Yanzu kuma kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Bari mu fara da sakon sardaunan kwallon Misau Zaharuddin Muhammad Kakami Sau yace assalamu alaikum VOA Hausa ku bani daman yin tsokaci akan yadda manyan jigogin jam'iyyar PDP ne neman mulki a ƙasar ta Najeriya suka samu sabani wanda hakan ba karamin koma baya bane a jam'iyyar duba da yadda neman gurbin mulki yake karatowa ta da jijiyar wuya da wasu suke dan samun mulki ya nuna mana ba talaka bane a gaban su dai kawai mulkin sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana in Najeriya dan mu nutsu wajen ganin mun zabi nagartattun mutane a zabe mai karatuwa zaben 2023 ba jam'iyya ba ganin yadda wasu daga cikin su masu neman mulki ido a rufe ke canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar mu ba wanda muke kauna ba amin sai sakon mu na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa mun shigo wannan filin ne domin mu nuna farin cikin mu a bisa yadda gwamnatin kasar mu Najeriya ta sake bude mana wasu iyakokin kan tudu guda hudu wanda ta rufe a baya waɗanda suka hada da bodar Jibiya, Kamba, Ikom, Idoroko. Hakika mun yi matakan farin ciki da bude iyakokin domin rufe iyakokin da gwamnati ta yi ba karamin nakasa harkokin kasuwanci yayi a yankunan ba dan haka muke kira ga gwamnati ta taimaka ta bude mana bodar Kongolam da sauran bodojin da suke zama a rufe domin ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a yankunan mu. Yanzu kuma ga falalar azumi albarkacin watan.
Sunana Bashir Shakar Usman Bauchi. Kware akwai haƙƙi sosai Al-Qur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi kuma danginka shine ne haƙƙi uku. Akwai dangin makwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Makwabci ne haƙƙi biki din wannan. Dai musulmi ne. Danginka ne ba dan uwanka na jini ba. Wannan haƙƙin sa biyu kenan. Dole ka kiyaye masa wannan haƙoƙi nasa guda biyu. Akwai makwabci mai haƙƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba danginka. Dole ka kiyaye masa haƙƙin sa. Don wani ya kawo masa hari kai ya kawo hari ku tashi ku kare tare ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba a taɓa shi ma kana nan kayi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci to muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba tunda an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa mu addinin mu na zaman lafiya su addinsu na tausayi mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har maƙiyinsa yana so barantana kuma masoyinsa mai sa sunan ƴaƴansa sunan annabi Isa alayhi salam mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi a rage rera waƙan a aikata aikace ma'ana a rage biyan sakonnin da baka aikata aikace to da Najeriya ta zauna lafiya. Mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne dole in kira mu ma cewa mu dabbaka aikace mu zauna lafiya da juna na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addinin tu wannan sakonni amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan addini ba shine matsalan mu a addini ba shine matsalan Najeriya ba masu amfani da addini don cimma manufa ta san zuciya sune matsalan mu masu amfani da addini don cimma manufa sune muke da matsala ba wai addinin ne kansu matsala ba addinin ba sa bukatar wani gyaran fuska yadda Allah ya kosu haka ya kamata mu dabbaka su a masu amfani da su wajen cimma son zuciya su ne matsala.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Hanifa a takaice kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita fita a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada da baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu fa mu nake muku fata alheri. Bismillah.